na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Daya daga cikin abin da jamhuriyar Niger ke tunkaro da shi shine sayar da nama wa kasashen waje ko mu ce dabbobi, sai dai abin na huskantar cikas da kalubale mai yawa a garuruwan da ke kan iyaka, kamar garin birnin Kwani dake kasancewa ta nan ne ake bi da dabbobi domin shiga da su a tarayyar Najeriya. Wannan ko sanadiyar rufe boda da tarayyar Najeriya ta yi ta ma abukuwar cutar coronavirus. Malam Garba, wani mai harkar sayan dabbobi zuwa tarayyar Najeriya, ya muna karin bayani game da wannan matsalar a lokacin da muka sayar da shi a cikin kasuwar dabbobi ta garin birnin Kwandi.
Garba, saboda ta hana gudanar da komi, dabba masaya ba su tahowa, ran babu cinu a zonan. Wallahi wanda sai shi ina nan bai sai da guda ba, to dan abun ko sai a hankali suna shigowa kadan kadan, babu harka irin ta da, saboda cikin kashi biyar yanzu ba a samu kashi guda, sai dai ayi a hankali saboda harka ba ta gudanawa. Harkoki babu kuɗi ga talaka zuna waga sai korebi ba a ci ba na shigo dabbobi, amma sai ka gawa in ka to da goma da haika sai da guda ko bi koda da take liƙe da abin da muka bugun gaba da shi mutanen Najeriya yanzu ba su shigowa. Mun zan gawo cibin dinkana umuwa muna harkar ba ta gudana, sai dai Allah sauka.
Harkar ta hitar da bisashe zuwa kasashen waje ta samarwa matasa ayyukan yi da dama, sai dai dallar rufe iyakokin ya sa sauran kokawa cewa abin bashi gudanawa. Kamar yadda waɗansu daga cikin masu koren bisashe zuwa kasashen waje suka bayyana mini a kasuwar dabbobi ta birnin Kwandi.
Ibrahim, gaskiya akwai canjin yanayi sosai, ba ɗaya bane da lokacin da hanya ya saki, dan lokacin da hanya ya saki komai ya ta daidai, amma Allah ya zura ga mu nan gaskiya sai a hankali. Lokacin da ka samu kodi da yawa an yi samu da gaske da gaske, amma yanzu kan da sati da waya ma kai kodi guda ko Lahadi din da aka tambaya ta watar ma sai sa'ana ka samu koren guda. Yanzu harkokin na sai a hankali, ba su zakwa sosai, ina har zakwa sosai, komai ya tsaya sai a hankali wallahi sosai da sosai.
Musa, dabbobin dai da suna yawan zakwa kwarai, to kuma yanzu koda ƴan sana'a sun so sun ce su so bisashi su taho su ke tara Najeriya, tunda kai ma ka san boda ya bu ya liki ba dai da tana gudana ba, tunda lokacin da take bude ko ina kana yanzu babu hanyoyi an dade su, to ka kai bisa uku kasuwa bata shiga ba, gobe kana kuma kasuwa sai musu dole zaka dakanta sai dai ka sai guda ka tsaya cikin kasa, ya an sai ka samu yaji kakkaji ka uku kasuwa haka na da ma yanzu na nuna ka tsaya, saboda hanyoyin sun rige sun lalace, babu hanyoyi babu gama ka san tasha shi, tunda in ka ji an ce game dan uwan ka ya kama da wata kenan ka kai dole ka zo mana karfa nan bangaren wannan cutar da kake ana fadi corona ba ko ba kan nawa kenan ka ga duk abin da ya rige wa kana mutane hankuri ne ba, tunda haka sai an kadu ya lamarin ya kasance.
Abdulaziz sunana, wallahi dai kasuwanci dai ai ma Allah godiya, dan yanzu wani bizu ka ga duk kan ko container ba matsala komai wallahi, da duka dubu gudana a kashi akwai ne komai duk dabara ana samu shigar su kwarai da ana sai yanzu ba a sai ko ka sai dabba ka ta zama.
Wani dillalin bisashe ya ce mini akwai matsala sosai da larufe iyakoki na Niger da Najeriya ga sana'ar bisashe, domin abin ba shi tafiya kamar can baya da hanyoyin suke bude.
Salo, amma ana kira dan babu bisa ga kasuwanci, kasuwa kam sai dai an dira ga Allah, amma zancan kasuwanci sai dai hankali, to ai an yi gobe ba yi ko ba gaskiya ba da shi ko da me yi da kananan da manya da gudana ai, tunda an ce kasuwanci dukkan duk da kake ciki shi ne zaka aiki su gare shi, to yanzu kasuwa kaga dai lagu ko saniya ba ba ta cikin shi bisa ce wai wani tsada ko wani abu, amma mutane sai yin ji suna faɗin bisa ga tana tana tsara ko babu tsara, saboda babu tsara da babu kuɗi bale a tsara ya ko ran ta kokoshi dole ko dabba ta tsara ita zan gura wannan zan zo Allah ya rike dauko a dauka mun ya tsara mu ba sai mun samu gudi da ba sai da lokacin ta yi kuma don Allah ku nuna shine ga magani bisa gare shi, kuma bisa ga zancan mu dillalai dole za mu dillalai ba mu samu dole mu matsu dan da amina zamu kai gidan yau kenan in kana samu gudi dole kai alhamdulillah Allah ko baka samu gudi kai alhamdulillah, to yanzu an ga harkoki daga gani duka sai dai a hankali duk da wannan tuta da wani abu Allah ya yi mana magani shi, kai wani kashe kashe da wani tare tare Allah ka mu na kariya bisa gare shi, kuma Allah ya canza mun al'amari
ano a tattaba mai koshi ana da mata kuma mai doka gurbin zai da gurbin mai kiwo shi kiwo mai kasuwanci kuma haka nan
jama'a dai na ci gaba da ji a cikin su kuma tattalin arziki na ci gaba da fadawa a wani hali na yi a su saboda dalilan tsaro da na cutar coronavirus da ma na ana shiga da waɗansu dangin abinci da zo kasance dalla rufe iyakokin kasashen Niger da Nigeria Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai nike dole
shirin bi o e Hausa kasuwa a kai nike dole kasuwa
masu sauraron mu barkamu da warhaka sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kan yake doli wanda ni Haruna Mamman Bako zan gabatar muku a ranar yau kuma shirin ya kai ziyara ne a kasuwar Dosai da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar Tawar jamhuriyar Niger inda muka zagaya a cikin kasuwar muka ga irin yanda al'amuran ke tafiya kasuwar na ci dai a kowace ranar Juma'a kuma bari ku ji yanda ta kasance tsakanin mu da masu saye da sayarwa a cikin wannan kasuwar ta Dosai
to ga munin kasuwar Dosai kuma mun iso wurin dasashe muna tare da wani dillali ne sunan kamar labi
ya haya
Dosai aguwa to ga ka bayanin dasashe
ko 50 da biyar
na 50 shige ta ba mu da shi mu gadi
na 50
ne na shi
50 ba ji
wancan mai jajjajen
ce 50 ba ji wanga 50 da
wanga mai waya baki ji ne
wanga 50 ba ji
an saye ba sai suwa ba ko an fa suna ne
eh an sai din mu ba a kai suwa ba
ba
sallama to wadancan yan kanana ga wadancan 24 23 11 kuma Allah ka ba ba sallama
to abin yana da sauki ko kuma ya tsada bisa kwanakin
ba bisa kwanakin ba abin yanzu ya yi dan tsada
kwani
ya
kawo hakan nan
saboda yanayin lokaci ya riga ya kasance yanzu ba kudi kuma gashi alamalin dabba sai a hankali
zoke yanzu tunda suwa sai gudanawa an kasai suwa
to wallahi suna da yawa gaskiya
ba an kakkama
an kakkama alhamdulillah
ga wani latijon da tofa yan dufa shi latijon ya sunanka
sunana Abdulmalik gidanka
ina ka fito
gidan kara
to ni ka tofa yan kasuwa
rago na mun ka tofa yan kasuwa
to rago yanka na za a yi a ci ko kuma za a yanka a sasuwa
ana yanka a sasuwa kuma ana kiwo
to ka lolluwa ba dufa shi ya kai
ne lolluwa tsaye dufa shi to wasu suna da ne siya wasu kuma masu ka san ko ce bisa ta taka sai da
kanzu guda nawa ka saye ta kwana
ina sai guda biyar
ka saye to ya kaga farashi ina gwadanta ga can kwanakin baya
wannan cin bisa ga kwanakin baya dai yanzu sun dan tasowa bisa ga kwanakin baya
sun tsada
bisa ga kwanakin baya ita bisa ka sai ta taka sai da kanta
yanzu nan wani ya kaga harare cikin wadanda inda haka son kalluwa ba kuma
to bisa ce ga sunan Allah ya sai ni ya sai Allah tsawancan baki mai buzurwace ne
ka sai ba sai suwa ba
to na dai tambaya da an kasaye shi ya sai in yi kari bisa ga haka
ana nan kana shawara kenan latijo sunanka
sunana tahiru gidan kara
to mi kalla tsadan ga wasu manya ga kanana guda da
ka sai kanana da sashe na waje awaki
akwai ya nawa ka sai
na sai bi kuma na sayar
to ka sai suwa kana sai kara sai suwa ne to zoke yanzu ya kaga kaso ka abin ka
kaso yanzu ga al'amarin sai hankali dan canda in ka sai a take sai ka samu mai baka riba da sauki to yanzu nan kuma sai hankali idan ka sai suwa kana ma maka sai da sai ka sai suwa ko bi ne ko guda idan ka sai ba ko mugi ya sai
yanzu kana nan kana taba ko ka kare kai ka gaba
sai da ta gidiya Allah anna mana
ga wallahi tije mun ga naka na wurin da sai latije kana lwatsa da sai ka lwatsa wanga dan karami mi ka jiya gare shi
hakika wanga dan karami na ji dai abin da ni jiya gare shi
mi ka jiya
to akwai matsi amma da ban cika matsayin nashi ba
da jika matsi ba
jika matsi ne
to ka ta ya nau ka ta
ya jika 25 an ka cinye albarka
to za ka kara ko kuma jayi
ba wai kai da bakwai ina yin sai in bai sallama ba da bakwai shikenan dan saboda mu muna saidawa
nan ko ka sai suwa ko can ko ka je da su ko
sai nan nan ga muna mu sai can gaba mu saida in ma mun samu mai babu wani abu nan ga kuma sai mu saida ne
to joke yanzu tun da tawo ka ta ba ka sai suwa ko ka sai
na ta ba na sai suwa
ka sai ka
na saida
guda nawa ka sai
na sai guda biyar kuma na sai da guda uku
to ya ka kaga abin na tiya ka dan ya ji abin da haka yanga
wannan da sai sa guda uku din dai to alhamdulillah na samu wani abu daga cikin
ka hinta kai ma
Allah
to ya yi kyau ga wani mai rogo nan mun gani na cikin kasuwa mai rogo barka da
la Allah barka gari.
Ya sunan ka?
Sunana Ishaqa.
Ishaqa da wani gari kake?
Dosai.
To rogo na ga ga wasu manya manya ga kashi kashi nan kaga bayanin rogo.
Rogo nan muna saisuwa 140-50-20 dai duk gurgudan halin ƙarin mutum muna bashi.
To goke yanzu tun hito ka da sai buhu nawa ka saisuwa?
Muna iya samun mangala daya da rabi kuma wani kauli habbi ana samun asa.
To kai guda nawa ka saisuwa?
Yanzu dai kan guda ta da wani dan rabi dai an kasa.
Ka tattaba kenan ko?
Lalle an tattaba alhamdulillah.
To kamar yanzu ina so a bani guda guda kata guda guda ga bayanin su shi
kamar kata guda
kamar wannan
kamar irin wagga muna iya sai da mutum ita da $50 ko da $60.
To in kuma kashi za a yi gaba ɗaya?
To in kashi na muna ciya kashi $100.
To babu kuma sauki da haka?
To ana yin sauki dan dai har da 80 kace ko 80-10 muna iya mu baka.
In muna nawa ga gashi miyan malahiya miyan sunan ki tsohuwa?
Sunana Hajja Rabi.
To na ga ga miyan malahiya nan nawa nawa ciya? Ciya nawa ka sai so?
Muna sai su ciya $40-35.
To yanzu ko ke yanzu tun da so ai kun kai to ko yanzu na kun ka saka?
Da sai mun ka sai to.
To kaka an sai da buhu nawa an ka sai so?
A'a ya an kutiyoyi na muka samu ba mu samu buhu ko.
Amma an dan tabba ba ko?
A'a alhamdulillah.
To a kidda ka suwa an nan ya ji abin da ka ya ga ko?
Mun dai ya ga har da nama zani.
Ga me ka niya? Me sunan ka?
Muhammad Zayyan.
Muhammad Zayyan da wani gari ka to nan ka suwa?
Daga Kwanni.
To kaka na ga ga abubuwa nan ga tonka ga dai abubuwa nan kala kala ga tattasai kaka abin ka ta yanzu.
Alhamdulillah kasuwa.
Kasuwa an dan sassabta ko?
Alhamdulillah mun samu gurgudu alhali.
To yanzu na kun ka isu amma ko?
A'a tun kare tara muke nan ne gurgudu alhamdulillah muna dan samu wallahi.
To mutane na zakkuwa sai sosai ko? To nawa tiya tonka?
Tiya tonka muna sai sa 150.
To nan hawan ga shi kuma tattasai
dukka da 50.
To in buhu mutun ka so ka to da buhu wa?
Akwai buhu.
Nawa aka sai da buhu?
Ana sai da buhu dukka 25, 24, 6.
Nan shi ko wanga mina na gashi? Tumatir busasshe kenan.
To shi ko nawa shike? Shi ko ana sai da tiya 140-120.
To amma ga kulli na ga kullin tonka tumatir tattasai shi ko ga gashi ke?
Shi ma ana sai $10-10.
To mutane na kuma taba sosai. To mata ka zakkuwa sai ko maza ka zuwa sai?
Duka gurgudu ala kulli halin ko
ana sama
insha Allah.
To ga albasa can na gaji da gishiri.
Dalalle
da miya guro miya bayanin
da tarugu alhamdulillah muna auna tiyoyi muna bada.
To ko wace wada min tiyar ta nawa take?
Tiyar miya guro muna saida ta $350. Tiyar lalle $50, tiyar gishiri $120.
To mutanen da ka sai mutanen nan garin ne ko masu tahowa dai da
su? Ko ina suna tahowa misali na kauyuka gurgurun hali.
To ina masu gujiya mun kawo gare ku. Miya sunanka?
Sunana Dan Jummale.
Dan Jummale na wani gari?
Wani ne?
Wanne kaje? Wannan male kwanni da muna bayanin ga gujja kala kala mun gani ko ce ni a bayanin ta.
Ko gare lubatu 130 na muke sa.
Lubatu 130.
Tiya. Eh tiya. Kaza kuma wace mu ya sa $80 mai kwalwa.
Mai kwalwa.
Ya kuma mu ya sa $60. Eh an kai mu sai $40. Waje mu ya sa $120 eh an kai mu sai sa da mu sai $100.
To kaka magana buhuhuwan su yan ana so kun biyo da buhuhuwa.
Eh to ga mana nan ga yanzu.
Ana ta mi
ta lubatu. Kwanni 14 muka so ta.
Yau.
Nan muna yin zuwa 14.
To ita ko wadda fa?
Ita ma wadda 14.
Mai kwalwa?
14 muka so ta mai kwalwa.
To mutane na zakkuwa sai yanzu.
To
zakkuwa yanzu ka ga
an yau dai ka sassi a hankali.
Yau ka so bata ba ko so sai ba.
A hankali wallahi.
To amma ya can ba an sassabta ko?
Can ba ran ana dan samu. Ko ga shi ba.
Yau na abin ya dan ciye.
Yau ya ga ciye sosai.
Ni mun kawo ne rake na masu magana rake. Ni sunan ka Latijo.
Habibu.
Habibu na ina?
Na Dosai.
Na Dosai. To kaga magana rake.
Rake ba wanda babu ta.
To in muna bayanin wanda rake take. Kamar yanzu ga dai dame nan na gadi nawa ga sai da dame ga.
Yanzu zan yi a sai sai jikka bi kamar wanga.
Jikka biyu. To in guda guda muka so.
A sai sai da 20-20-25. To kuma ana fafarawa a ba
$5.
$5.
$3
ana baka.
To ana ba suwa.
Na'am.
To boke yanzu kaka bayani tun hitowa yanzu na kan saka kore tun da sai ka jira.
Ni tun da sai nake aiki na kuma.
To an dan sassabta ko?
Alhamdulillah guda ga Allah.
Kamar dame nawa ka to da su.
To ba mu yadda ba mu tuwa mu atuwa da biyu mu atuwa da uku.
To yau da nawa ka zaka?
Na to da biyu.
To kaka ka ga abin ya tafi.
Al'amari sai dai hankuri kuma sai godiya ga Allah.
An sai so a duka ko
ga nan din suka aiki.
Me ya sunan ka?
Abdulaziz.
Abdulaziz na wani waje?
Abdulaziz Sahabi gidan Kirya.
Gidan Kirya. Daga Najeriya kenan.
Najeriya da Allah insha Allah.
Najeriya ka shigo
ne. Ah daga Najeriya.
To ya ka so dosai yau ni ka gani.
Ka so dosai alhamdulillah iya gwalgwado yadda duk man ka saba dai ba za a samu hakan ba amma akwai sauki iya gwalgwado.
Wada mana kayaki da mi abba.
gidajen nan wurin
ka kamar irin ga yayin da annan irin na wuta akwai sola akwai batir akwai caza akwai radio ana iya samun batir na hitila ko na salula magana karce memory ko kile na dadri ko maganin dabbobi duk akwai su nan wurin eh sannan ana iya samun call
muna sayar da su insha Allah
ba mu abin nan naga ga wasu batir amma wadanda fakandro bane wadanda an taba aiki da su
kazan kenan
kazan su ni ya bayani su
wadanda kamar ɗan mun sai mutum muna ba shi garanti ne je ya dawo ya gwada in ya ga problem zai dawo ya ba mu labari in ba problem kaga shi zai dawo kuma ya ba mu labari
no
okay. Wanga to akalla dai ana sayar da su a misalci jikka daya kan farashi ba ta kowane iri in dai
to in sabina fa
in sabina kuma kana iya ba mu jikka da 50
to wancan sola mai bada
sola wannan jikka uku muke sayarwa kudi hannu
sai ba ki
awo sai ba
to
na ga koyin tullu da fadi da babado
wannan koyin tullu yau da gobe ta kai na ta aiki duka sabina nan sai sun koma haka saboda zuwan lokaci
to ana ka muku kuna sai ko sai zuwa dai kuka
a muna sai an kawo in an sai kuma mu sayar
a kuma an kawo mu sai saboda dan kasuwa ba a kare abin da yake sayarwa indai abin nan ya fito hannun kware yace ba zai sai shi ba
to a kuka ku gane abin nan hannun kware ne yalla ba wannan ya zura nu shi
ya ja kayan mutan
a to ka san yau da gobe ita in kana da naga wuri gaskiya ba za ka rasa gane wanda yake mutunan nan bizina yake yi amma wani wanda ka san bai sana a kuri bai yi wa zuma da abin kawai ka zo ka saya saboda ka san ki kike shi ka ja maka kanka amma in dai wato ka san shi ka kuma san da inda yake ka kuma san sana'a tai ba illa bane dan ka siya mishi amma ka zo ka gab guda aka mutu da jira abuka sai to problem ne bai rike wannan
to madalla mu so rarrai mu kun dai ji duka irin yanda al'amura ke tafiya a kasuwar Dosai dake ci kowace juma'a kasuwar tana cikin da'irar birnin Kwanni a garin Dosai Dosai na gusum ga headquarter gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawa jamhuriyar Nijar madadin sauran dukkan abokan aiki ni Haruna Maman Bago ke ce muku sai wani lokaci idan Allah ya so
kuma sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin kula lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce a ita ta sule dauke da shirin
cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zamu dora ne akan batun da muka dauko na fyaɗe yadda yake shafar lafiyar wanda aka yi wa inda kuka ji a makon da ya gabata irin inda ta rayuwar wadanda aka yi wa ta lafiyar jikin su da kuma kwakwalwa a tattaunawar da muka yi da malama Saratu Garba Abdullahi ta jami'ar Bayero wanda yanzu haka take nan Amurka take karatun digirgir a fannin jinya wato nursing mun kwana ne a makon jiya inda na tambaye ta akan irin aiki da ake wa wanda aka yi wa fyaɗe idan an kai su asibiti
ba dokar aikin ba da a rika fadar mai kenan ba to abin da zan iya cewa kawai shi ne idan Allah misali aka yi wa mutum yarinya fyaɗe har ya kasance maybe ta samu matsala ta yoyon fitsari ko kuma maybe dubarta ta samu matsala to aikin da za a yi shi ne dole sai an yi aiki an rufe wajen inda yake yoyon fitsarin nan ko kuma an yi aiki an rufe wajen abin da yake dubura din nan sannan shi ne za ta iya samun lafiya kamar yadda na gaya miki a baya wa'in sukan iya samun lafiya a ce su warke gaba ke da wayansu kuma yakan iya kasancewa sun ma dauki rashin lafiyar da baki ɗaya sun tafi da ita har ƙarshen rayuwarsu saboda ne saboda an riga an masu damage da ba za a iya gyara shi ba yanayi na karuwar wannan annoba za a ce na ta fyaɗe wani irin shawarwari za a ba wa iyaye domin su hankalta to shawarar da zan ba wa iyaye shi ne ya kamata su iyaye su sani cewa ƴaƴansu amana ne a gare su sannan kuma haƙƙin kiyayewa da kula da ƴaƴansu a kansu yake yana daga cikin abubuwan da suka sa yawaitar faɗe a cikin yankunan mu yanzu yanda iyaye suke wa ƴaƴansu rubon sakainar kashi misali iyaye ba sa jin ƴaƴansu a jiki ba sa matso da su kusa da su su nuna masa cewa idan akwai wani abu wanda ya kamata su sani su zo su sanar da su yawanci za ki da iyaye ba sa ba ayyansu dama su zauna da su su ka musu korafi su fahimce su da sauransu to lalle ya kamata iyaye mu farka mu gane cewa akwai abubuwan da zai sa cewa idan muka tabbatar da shi za a samu matukar raguwa ta yawaita wannan fyaɗe misali yawanci shi mai fyaɗe baya iya samun sa'a a lokacin farko sai ya gwada har lokacin da zai samu sa'a yayi to iyaye za su iya jin ƴaƴansu a jiki yara maza da yara mata su sanar da su cewa to idan kuka ga abu kaza to ku zo ku faɗa min ko kuma idan aka taɓa ku a waje kaza ku sani cewa ba taɓawa ce mai kyau ba to a nuna masa cewa ga abubuwan da ya kamata su sani game da abin da ya shafi fyaɗen sannan kuma a nuna masa cewa iyayensu su zama garkuwa a gare su su zama kaman wata mafaka a gare su ko da wani al'amari ya faru da su za su iya zuwa su tunkari iyayensu sannan kuma abinda zai kara taimakawa wajen raguwar fyaɗe ɗin nan shine yawanci za ki ga idan an yi fyaɗe iyaye za su ce a ɓoye maganar a rufe asiri saboda abinda mutane za su ce a'a saboda maybe dan uwa ne na jiki yayi wannan fyaɗe da sauransu to matukar ana yin haka masu yin fyaɗe ba za su daina ba dole ne iyaye su fito su nuna cewa suna son ƴaƴansu kuma ƴaƴansu hakkinsu ne su nema masa hakkinsu in ya kama a je a yi shari'a duk inda za a je a yi shari'a a je a yi shari'a domin a kwato wa yaran nan hakkinsu to ina ganin idan an yi wannan zai rage raguwar aukuwar fyaɗen abu kuma na gaba wanda shine yake da muhimmanci shine idan har ya kasance an saka tsauran mataki akan masu yin fyaɗen nan sannan idan an kama mutum an tabbatar ya aikata a tabbatar an hukunta shi wannan hukunci mai tsauran matakin sannan kuma a yayata wa duniya cewa ga hukuncin da aka yi masa to wannan zai iya sa wanda yake malamiyar yi ko kuma wanda yake da tunanin zai iya yi din ya rage dan gaskiya yau rashin hukunta sun da rashin samun wani tsauran mataki a kai yawanci shi ne yake jawowa yawaitar abubuwan
to Hajiya na kai ki ga dare bari in karkare da tambayar su masu yin fadan nan masu aikata wayannan laifukan akwai wani bincike da ya nuna suna da lafiyar kwakwalwa ko kuma rashin lafiyar kwakwalwa ko kuma ya abin yake domin abin da suke aikatawa kaman hankali ba zai dauka bane
to gaskiya dai yawancin waɗanda suke yin aikata wannan laifin na faɗi an tabbatar cewa mutane ne wanda suke lafiyayyu suna cikin yanayi na lafiya ma'ana mutane ne wanda an san su a gari suna mu'amala ta yau da kullum so maybe ba za a san cewa ga halinsu ba har sai sun yi fyaɗen ne za a san cewa ga halin da suke ciki saboda haka magana ta wai ba su da lafiyar kwakwalwa ko kuma ba a hecin su suke ki ba wannan duk gaskiya ba haka bane ba yawanci zaki ga mutane ne waɗanda suna cikin hayyacin su suke yawanci dai abinda muka sani idan an kama su an rutsa su aka tambaye su to me dalilin da suka yi haka za su ce ciyarin shedan ne
gudumawa al'umma ya kamata su bayar saboda kare lafiyar ƴaƴanmu misali ƴaƴan musamman ma ƴaƴanmu mata da ma mata baki ɗaya domin kaman su suka fi shiga hatsari a wannan yanayi kullun sai an samu rahoton anyuwa ko da safan nan ma kafin na gama hada shirin nan ma sai da na karanta wani rahoto na wata mata da ta dau abin hawa ta haya za ta je dubiya mai babur din ya tsaye da babur din shi a daji ya shiga da ita inda babu kowa yace lalle sai ya mata fyaɗe sai ya yi lalata da ita to duk mata kenan na cikin hatsari to wani irin gudumawa al'umma ya kamata mu bayar
to lalle wannan abu ne wanda ya kamata a ce mu tashi mu yi hoɓɓasa mu ga cewa mu a matsayinmu na 'yan adam mu a matsayinmu kuma na 'yan ƙasa 'yan Najeriya 'yan arewa masu hankali masu tunani me ya kamata a ce mun yi mun kawo ƙarshen wannan abin saboda haka wannan ina tunanin wani nauyi ne da yake kaina da
yake kan kowa a matsayinsa na dan kasa yaga cewa yayi ba da gudunmawar sa ta iya inda zai iya domin ganin an kawo wannan al'amari kama daga kaiwa rahoto ne in kaga kaman akwai wani abu na alamun za a yi fyaɗan ko kuma a ka fuskanci cewa akwai wani abu na rashin gaskiya game da wani a'a ko kuma dai yaya an yi fyaɗan ne tunda yawanci zamu ga cewa idan an yi fyaɗan ma za ki ga yawanci ana kokarin a danne haƙƙin waɗanda aka yi fyaɗan ta ganin cewa ba wace shari'a ba za ta iya daukan mataki akan wanda yayi ba ko da an kama shi matsalar kuma wani lokacin saboda yawan yanda al'umma ke kallon wanda aka yi wa fyaɗen ne yanzu misali al'ummar mu idan aka yi wa mutum fyaɗe ba za a ga cewa wannan an zalunce shi bari a je a sama mar hakkin sa ba a'a al'umma mu sai suke ganin kaman ai laifin mutumin nan ne wanda aka yi wa fyaɗen saboda haka kun ga kenan abin ya zama kaman biyu akan mutum ga laifin an zalunce shi an keta mar haƙƙin sa ga kuma laifin jama'a suna ganin cewa wannan abu ne wanda shi ya jawo wa kansa har ma bai cancanci a tausaya masa ba to wannan gaskiya abu ne wanda ya kamata a ce dukan mu ƴan ƙasa mu gane cewa fyaɗen nan yau idan an yi wa ƴar wani gobe zai iya kawo wa kanka to abu ne wanda kenan in har ba mu yi sa hannu ga baki ɗaya an yake shi ba muna ji muna gani zai zo bakin ɗakin mu inda muke dan haka dole ne da ƴan ƙasa da gwamnati da masu mulki da malaman mu da sarakunan mu da kowa da yake ganin zai iya bada gudunmawa yayi kokari ya bada gudunmawa ya ga cewa an magance wannan abun domin magantar wannan abun shine zaman lafiyar mu a al'umma
da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Sule ku kasance cikin ƙoshin lafiya
yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi
to jama'a barkanmu da warhaka sunana Reverend Ayuba Asheshe ni ne pastor na Equa Unity Church Wayfield dake a garin Jos na kawo waɗannan kalmomin ƙarfafawa domin irin yanayin da muka tarar da kanmu kowace jiha kowane lungu kowace ƙauye muna cikin zama-zama na ɗardar kowa a tsorace yake shan hannu ya zama matsala zuwa sujada mu kira sunan Allah domin irin annoban da yake addabar mu ya zama matsala amma a cikin waɗannan matsaloli gaba ɗaya maganar Allah na mana koyi na koyar da mu a Zabura ta 27 da Zabura ta 127 yace ko da hanyar nan ta bi ta tsakiyar kwali na mutuwa ba zan ji tsoro ba domin sandanka da ƙeranka suna kiyaye lafiyata to wannan shine abun ƙarfafawar mu kuma idan muka koma mai hadisi sura 3 kome da lokacin sa akwai lokacin haihuwa akwai lokacin mutuwa akwai lokacin zuwan rashin lafiya akwai lokacin tafiyar sa so komai yana da lokaci jama'a maza da mata muna lokacin annoba akwai lokacin da annoban nan zai tafi kada mu karaya wajen kiran sunan Allah domin shi mai taimako ne na kusa mu dogara gare shi shi ya kawo wannan abu shi zai kawar kuma za mu fita da ƙarfi mu kuma ɗaukaka shi Allah yayi mana jagora bari mu yi addu'a mun gode ya Ubangiji domin kana tare da mu mun gode domin alhairanka ya Allah ka taimake mu a wannan lokaci na annoba waɗanda sun riga sun kamu Ubangiji ka kawo waraka waɗanda ba su kamu ba Ubangiji ka kare su ka taimake mu da mu da iyayenmu da mu da ƴaƴanmu da mu da matayenmu da mu da mazajenmu da mu da wuraren sujadunmu masallatai coci da duk inda ake kiran sunanka Ubangiji ka kare mu gaba daya albarkaci Yesu Kristi Ubangijinmu amin
masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku